Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Alheri Grace Abdu. Ku saurari abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis, 21 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Alheri da kanin labarai.
To Hafiz, waɗansu 'yan Najeriya guda 8 suna fuskantar tuhuma bisa zargin su da damfara da ɓadda sawun kuɗi karkashin wata ƙungiya da ke da cibiya a birnin Cape Town, Afirka ta Kudu, bisa ga cewa ma'aikatar shari'a a Amurka. Hukumomin Amurka sun ba da izinin yin wani zagayen rigakafi domin ƙara ƙarfin rigakafin corona ga Amurkawa da suka karɓi nau'in rigakafin Moderna da kuma Johnson & Johnson. Wani taro da Rasha ta karɓi bakunci ya yi kira ga ƙungiyar Taliban ta dama da kowa a gwamnatinta, ya kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira taron gaggawa na ba da tallafi.
Kanin labaran kenan. A jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, wasu 'yan bindiga ɗauke da manyan bindigogi sun yi awon gaba da wasu matafiya kimanin 30 a kan hanyar Mina zuwa ta Gina a ƙaramar hukumar Rafi.
Su ƙarfin su 300 ba zuwa 400 saboda da makina suka zo manyan bindigogi kuma kowane masu goyon hukuku ba fari. Yanzu haka maganan da nake da kai, wallahi 'yan daji sun za su koma gida, suna nan cikin lardunan sun koro shanu can wajen wani ƙauye gidan gizo. Wannan kuma wasu sun tare su ne suka kwashe su kai da su daji.
Bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan ziyarar da mataimakin mai ba gwamnatin Amurka shawara kan sha'anin tsaro, Mr. John Pina, ya kammala a Najeriya. Kama kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Waɗansu 'yan Najeriya guda 8 suna fuskantar tuhuma bisa zarginsu da damfara da ɓadda sawun kuɗi ƙarƙashin wata ƙungiya da ke da cibiya a birnin Cape Town, Afirka ta Kudu, bisa ga cewar ma'aikatar shari'a Amurka jiya Laraba. Ana tuhumar mutanen 8 ne da alaƙa da wata ƙungiya ta Afirka ta Kudu da ake kira Neo Black Movement mai lakabi da Black X, da aikata laifukan da suka karya dokar gwamnatin tarayyar Amurka, bisa ga cewar mataimakiyar babban lauyan Amurka Rachel Honing. Ta ce mutanen da suka haɗa baki suna amfani ne da hanyoyin sada zumunta ta dandalin neman masoya ta hanyar sadarwar intanet, da amfani da wayar na ɗan muryoyi ta yanar gizo, da lambar wayoyi da ake magana ba tare da an san daga inda ake kira ba. Suna damfarar mutane a Amurka da waɗansu sunayen ƙage. An kama da dama daga cikin mutanen a Afirka ta Kudu ranar Talata, ana jira a ta sake su zuwa Amurka. Mutanen suna fuskantar tuhuma kan aikata laifukan damfara da haɗa baki a damfari jama'a ta hanyar ɓadda kuɗin haram, da hukuncin su zai kai ɗaurin shekaru 20 a gidan yari da kuma tarar dala 250,000. Suna kuma fuskantar tuhuma kan ɓadda sawun kuɗaɗe da hukuncin su ya kai ɗaurin shekaru 20 da tarar dala 500,000. Bayan da haka kuma suna fuskantar tuhuma bisa laifin mallakar rayuwar wani da hukuncin shi ya kai ɗaurin shekaru 2. Hukumomin Amurka sun ba da izinin yin wani zagayen rigakafi domin ƙara ƙarfin rigakafin corona ga Amurkawa da suka karɓi nau'in rigakafin Moderna ko kuma Johnson & Johnson. Sun kuma bayyana jiya Laraba cewa dukan wanda ya cancanci ƙarin rigakafin zai iya karɓan kowane nau'in rigakafi ba sai wanda ya karɓa tun farko ba. Sanarwar ta hukumar tantance ingancin magunguna da abinci wani gagarumin mataki ne na faɗaɗa campaign ƙara ƙarfin rigakafi da aka fara da wani zagayen rigakafin Pfizer watan da ya gabata, sai dai ba iyakar ta kenan ba. Hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa za ta ci gaba da tuntuɓar ƙwararru ƙarshen makon nan kafin sanar da matsaya kan ƙarin ƙarfin rigakafin. A halin da ake ciki kuma, takaddama kan wa'adin yin rigakafin corona na ci gaba da karuwa, kuma mai yiwuwa ne lamarin ya karu a makonni masu zuwa yayin da aka fara aiwatar da sabbin umurnin. Jami'an fadar White House suna kammala gyaran umarnin da shugaba Joe Biden ya bayar game da yiwa kimanin ma'aikata miliyan 80 da kuma ma'aikatan kamfanonin da ma'aikatansu suka kai 100 kofi rigakafi ko kuma su rika gwaji akai-akai da kuma umarnin da ya buƙaci miliyoyin dakarun Amurka da ma'aikatan gwamnatin tarayyar Amurka su rigakafi kafin ƙarshen shekarar nan. Yayin da galibin mayakan ruwan Amurka suka yi rigakafi, jami'an rundunar mayakan ruwa sun fara sallaman mayakan ruwan da suka ƙi yin rigakafin. A halin da ake ciki kuma, waɗansu ma'aikata da cibiyoyin gwamnatin jihohi suna sallaman ma'aikatan da ba su yi rigakafi ba, duk da yake sama da mutane miliyan 177 a Amurka sun yi rigakafi da suka hada da sulusun adadin waɗanda suka manyanta. Waɗansu jami'an sojan Amurka sun fara wallafa hotunan bidiyo inda suke gabatar da kansu da ayyukan da suke yi da wuraren da suke aiki, sun kuma ce suna fuskantar barazanar rasa ayyukan su sabili da ƙin rigakafi. Suna zargin cewa an keta haƙƙin su na iko da abin da ya shafi lafiyar su.
Madalla an jima kadan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. A jihar Neja dake arewa ta tsakiyar Najeriya, wasu ƴan bindiga dauke da manyan bindigogi sun yi awan gaba da wasu matafiya kimanin 30 dake cikin wasu motocin bus guda 3 da kuma kanana guda 2. Rundunar ƴan sandan jihar Neja ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma ta ce ba su kai ga tantance adadin mutanen da aka yi garkuwar da su ba. Mustapha Nasir ba tsari gare ka.
Wasu ƴan bindiga dauke da manyan bindigogi sun yi awan gaba da wasu mutane matafiya kimanin 30 da ke cikin motoci killer bus guda da kuma kanana guda 2 a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Wannan al'amari dai da ya faru da waɗannan matafiya a daidai kusa da ƙauyen garin Gabas da ke kan hanyar Mina zuwa Tagina ta ƙaramar hukumar Rafi yayi matukar tayar da hankalin mazauna yankin. Wani da ya tsallake rijiya da baya da ya nemi a saka ya sunansa ya ce maharan sun haura 300 a kan babura kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Karfin su 300 ba zuwa 400 saboda da makina suka zo manyan bindigogi kuma kowane mashin goyo 3 ba fari. Yanzu haka maganan da nake da kai wallahi ƴan daji sun kasa koma gida, suna nan cikin dajin sun koro shanu can wajen wani ƙauye jiran gizo. Wannan kuma bosun sun tare su ne suka kwashe su kai da su daji.
Wannan irin bos ne?
Irin 860 din nan ne. To amma mu ba mu isa wajen ba gaskiya saboda mu muna nan kowa ya tsokai ne ana jiran tsammani.
Fasinjan sun kai suna da yawa ne aka wuce da su?
Suna da yawa gaskiya, suna da yawa. Ai ba mota ɗaya ba ne.
Za su kai kamar nawa?
Za su kai su 32 ko so.
Da an wuce da su?
A wuce da su daji. Wasu kuma da ake koro su sun samu sun kufuta.
Amma ba a kanka kowa ba?
A ba kisa, ba kisa.
Jami'an tsaro ba su zo ba?
Ba kowa, kowa babu ba sani.
Na shanun da shanun suke koko dai shanun sun wuce da su?
Yanzu haka ba su iso tere-teren kullu ba, suna daji ne suna korowa. Kuma wanda suke zuwa kasuwa sun dawo sun hango su halli kawai suke sama da kuma shanun a gaban su.
Rundunar ƴan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. Sai dai ya zuwa lokacin da na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Kurias ya ce ba su tantance yawan adadin mutanen da 'yan bindigar suka yi awan gaba da su ba.
Yeah, actually it is that there was kidnapping there but the actual number is what I can don't say by some this band is they came out and did that.
Ya ce tabbas an yi garkuwa da waɗannan mutane a wannan wurin, amma ba mu san ainihin yawan mutanen da aka sace ba. Ya ce ya zuwa yanzu dai an samu natsuwa a wajen, domin kuwa babu su a wurin da suka yi ɓarnar su sun wuce ne.
No, it's calm. They did run away. I was supposed to go out there. They only came onto the road and enough there. You both with the passengers.
Amma ba ku san number mu passenger ba.
You cannot be too certain.
Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai, ba mu samu wani ƙarin bayani ba daga ɓangaren gwamnatin jihar Niger ba akan wannan al'amari. Domin kuwa ƙoƙarin samun sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ci tura. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
gaida Mustapha Nasir Batsari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga alheri ta da da labaran duniya kashi na biyu.
Wani taro da Rasha ta karbi bakunci jiya Laraba yayi kira ga kungiyar Taliban da ta dama da kowa a gwamnatinta, ya kuma kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta kira taron gudunmuwa ba da bata lokaci ba domin shawo kan matsalolin ayyukan jin kai da al'ummar kasar da yaki ya daidaita ke fuskanta. An gudanar da taron da aka kira taron tuntuba tsarin Moscow kan Afghanistan da ya sami halartar shugabannin gwamnatin rikon kuriya ta Taliban da manyan jami'an gwamnatocin Rasha da China da Iran da Pakistan da India da kuma kasashen tsohon yankin Soviet na tsakiya Asia biyar. Kasashen da suka halarci taron sun yi kira ga shugabannin Afghanistan na yanzu su dauki matakan inganta harkokin mulki, su kuma kafa gwamnatin da za a dama da kowa da za ta biya maradan al'ummar kasar bisa ga cewar hadaddan sanarwar bayan taro. Sanarwar ta ambaci Amurka a matsayin abokiyar kawancen dakarun yammaci da ficewar su ba shiri daga Afghanistan bayan shekaru 20 suna yaki a kasar, ya ba Taliban damar kwace ikon kasar a watan Agusta. An gayyaci Washington ta halarci tattaunawar da Moscow ta kira, sai dai jami'an Amurka sun bayyana waɗansu matsaloli da suka sha kansu da suka hana halartar taron, sai dai sun yi alƙawarin halartar na gaba. Daga ƙarshe, jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta daina ɗaukar matakan tsokana da take yi ta shiga tattaunawa mai ɗorewa bayan da Pyongyang ta ƙaddamar da makamin linzami daga wani jirgin ruwa wannan makon. Ba za mu dubi gwajin makamin na baya-bayan nan shi kaɗai ba, shi ne na baya-bayan nan a jerin tsokana ba gaira ba dalili, in ji jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield da take magana dangane da sanarwar da Pyongyang ta yi kan gwajin makami mai linzami da ta yi ranar Talata. Ta yi magana da manema labarai kafin zaman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a kaɗaice da Amurka da Burtaniya da kuma Faransa suka kira domin tattaunawa akan wannan gwajin. Ranar Talata, Koriya ta Arewa ta yi gwajin wani makami mai linzami mai cin gajeren zango da ake kira SLBM. Wannan kuma shi ne karo na farko da Koriya ta Arewa ta yi gwajin irin wannan makamin cikin shekaru biyu, wanda idan ta dace zai ƙara yawan jerin makaman da take tarawa.
A gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe tasirin rahotannin nama a Najeriya, inda babban mataimakin mai bawa gwamnatin Amurka shawara kan sha'anin tsaro Mr. John Pina ya kammala ziyara aiki da ya kai Najeriya. Wakilinmu Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da shi ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Gabanin kammala ziyarar tasa a Najeriya, babban mataimakin mai baiwa gwamnatin Amurka shawara kan sha'anin tsaro Mr. John Pina ya gana da wasu 'yan jaridu goma a birnin Abuja. Duba da yadda Amurkance ke kan gaba wajen samar da tallafin jin kai a yankin Arewa maso gabashin Najeriya, musamman ga waɗanda tarzomar Boko Haram ta raba da muhallinsu. Daga shekara ta 2015 zuwa yanzu, Amurkan ta kashe dala na gugar dala har dala miliyan 45,000, wanda ko cikin wannan shekara ma Amurkan ta kashe sama da dala miliyan 200 a wannan yanki. Na tambayi mataimakin mai baiwa gwamnatin Amurkan shawara kan sha'anin tsaron ganin yadda aika-aikar 'yan bindiga daɗi ke neman gagarar kundila ko tsakanin ta'asar 'yan Boko Haram a Arewa maso gabashin Najeriya da kuma aika-aikar 'yan bindiga daɗi a Arewa maso yammacin ƙasar. Wanne ne ya fitar wa Amurka hankali?
You know, in terms of ranking one security challenge versus another, I think I'm probably not going to do that. I think it really is.
Yace ba mu ne za mu tantance kowane kalubalen tsaro ne fi ba. Abin da mai muhimmanci ka sani cewa duk kalubalen tsaro abu ne guda daya. A saboda duk magana ce da ke shafar rayuwar dan Adam kuma ta fannoni daban-daban. Amurka na kawo dauki ta bangarori daban-daban domin kasan a'iya tunkarar wannan batu ne fa ta fannoni iri-iri. Ba karfin soja kadai ne kawai zai samar da maslaha ba. Akwai magana irin na tattalin arziki, ko mutunta yancin dan adam da dai sauransu.
Our partners used to get their arms around the security challenges here.
A baya Amurka ta sha zargin sojojin Najeriya da yi wa yancin bil'adama karan tsaye. Ko a halin yanzu menene matsayin gwamnatin Amurka akan wannan batu?
So I guess I'd say it is not really for us to grade the Nigerian security forces in terms of their record on human rights, but I will say that they have made some significant improvements, but it's clear that there are significant challenges.
Ai ba mu ne zamu tantance batun yadda sojojin Najeriya ke mutunta yancin dan adam ba, amma dai a iya cewa an samu gaggarumin ci gaba duk da kalubalen da ake ciki a halin yanzu. Ta hanyar kawancenmu da ke akwai tsakanin Amurka da Najeriya, za mu ci gaba da taimakawa sojojin Najeriya musamman a fannonin mutunta yancin dan adam da kuma gaskiya da adalci. Kalubalen yancin dan adam gama dukkanin sojoji a faɗin duniya baki ɗaya, wannan wani batu ne da muke baiwa muhimmancin gaske, kuma muna mai da hankali a kansa a batun alaƙar mu da Najeriya.
In our relationship with Nigeria as well.
Mr. John Feina, babban mataimakin mai bada shawara kan sha'anin tsaro ga gwamnatin Amurka, a tattaunawar da ne da shi a nan birnin Abuja. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka ɗauka mai ba.
Saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lady Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu jingina batun aure da zamantakewa tsakanin ma'aurata da ke fuskantar kalubale da waɗansu lokuta rabuwa ta kan kai ga asarar rayuka, yau za mu duba yadda darasin da ake koya daga wannan lamari za su magance aukuwar lamarin nan gaba. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari.
Barista ta dauko ta bujiro da wani batu da cewa wannan abin da iyali suke samun kansu wasu daga ciki ana kuntata musu ne, ta kawo misali daban-daban. Me ya kamata misali a yanayi na zamantakewa ya zama cewa irin waɗannan darussan sun zama cewa sun magance abin da ake fuskanta a yanzu?
To, abu na farko dai shine akwai abin da har yanzu ba a fito da shi fili karara. Idan ka je kotunan mu shaida ne, cases ne kullun an zo zaluntar da maza suke karuwa yake a kowace rana. Shi sama barista ta yi magana cewa akan kai bango, domin bangon da ake kaiwa har a kwanakin nan akwai namijin da zai ce shi ya gaji ba zai iya kula da matar da yayansa ba, har an kai wannan yanayin namijin ne gida zai fito ya faɗi wannan. Sannan kuma hukuma tana ji bata dauki tsauran mataki don wannan mutumin daga san da ya faɗi wannan magana bai kamata ya ƙara awa 24 ba tare da an garkane shi ba.
Wai ai na faɗa
bayyana waye har ta zo mata tana koken wannan abin.
Na mai faɗa mata ita kuma
tana mata cewa shi yanzu ba zai iya ci gaba da kula da matar da ƴaƴanta ba, shi ya gaji a jihar Kano ba a wani wuri ba.
Me kenan kuma zai?
To shine, to tazo tana koken wannan kuma har da bare cewa aje a bincika a tabbatar magana ga da take. To abin da nake son ci anan shine maganar aure na soyayya da ake magana ita soyayyar kanta a ƙarya ake ginata. Ma'ana soyayyar ta gasken tana iya janyo ita ce sanadin rikicin auren. Saboda sanda ake soyayya a yanzu ko a baya-bayan nan ba a fito da hali na gaskiya. Misali, muna soyayya da budurwa, ina son na aure ta amma bana so ai mun tsaki. Na taba rubutun nan kusan shekara 15. Tsaki ne bana so, amma saboda wannan soyayya a lokacin sai ta hana nuna mata bana son tsaki. Da zara an zo mun yi aure an yi wata uku, watakila ta fara tsartar da yawo. Idan ta yi tsaki kuma sai in ce mata haba ki daina irin wannan bacin, ta san shekara da shekaru mara soyayya ban taba wannan ba, har wata ran in zo ina mata tsawa a kai. To daga nan ita kuma sai ta dauka, wato tun da yanzu na biya bukatuna an samu juna biyu zan fara wulakanta ta, na gano wasu da suka fita a waje kenan. To daga nan sai bala'i ya tashi. So ita kanta soyayyar da ake yi ta farkon tana ginuwa akan soyayya ce ta gaskiya din ana yin ta, amma kuma rashin wannan fito da abin na gaskiya, ana soyayya bana san tsaki bana san tsaki tun kafin a je gaba ya kasance wannan abin ya bayyana. Sannan iyaye kwadayye musu yawa, ana jira a ga mai mota zai zo idan a kafar ke zuwa kai banza ne, shi saka ma ai iyayen idan yaran sun ce suna son wani ita yarinyar maimakon su taimaka mata wurin zabin wurin wanda malamin ke magana, to sai su kalli cewa me abin hannun wannan. Yanzu maganar da ake tambayar da ake aikin me yake, ba magana aiki karamin aiki ake ba, a aikin da zai kula da shi da ita da kuma mu ma mu lasa shine yawanci abin da faruwa. So abubuwan suka hadu suka cakude, dan haka saukin mu fa anan shine na farko ita soyayyar a gina ta akan ibada, auren gaba ɗaya mu dauke shi ibada ne, ba wannan magana mun nuna mutane cewa aure a matsayin sa na ibada ba wai abu ne mai sauki ba, domin idan kana miji dole ka fita, idan kina mace dole ki biya wataƙila ke ma kina aiki. So ibada ne in an haihu za a kula da yaran tarbiyya da komai, ba wai magana ce ta an yi soyayya an gani a TV Sharukan da waye sun yi alinuhu da waye sun yi ba, a'a magana ce ta far yanzu ibada ne. Sannan iyayen su gane cewa duk sanda ɗansu ya zo zai ce kaza sai bincike. Ni na sami yaran da yarinyar da ta yi juna biyu ta ce ku ba ta zama da juna biyun nan ba, da bincike neman ta ce min ai babanta ne ya mata saboda suna so ta wulakanta shi, shi yasa ta ce ba za ta bar wannan juna biyun ba. Da na ja ta a hankali muna tattaunawa na rakafto mata da sigar dalilin da zai saka uba, saboda wai akwai wanda take so baban ya ce a'a. Sai daga baya na cikin bayanan da nake mata na siffofin masu shaye-shaye sai ta fara gane cewa tabbas wannan saurayin da baban ya ce mata a'a yana da wannan siffofin saurin fushi da ta yi magana, wani sa'in zo yana ɓatare ya ta zo yana saurin amfani da turare, wani sa'in dai wasu ɗabi'u na 'yan shaye-shaye. Sai daga ta fara hawaye, ban tambaye ta menene ba, ta ce bari ta je gida, na ce to ki je. Dama na karɓi lambobin suna da yawa wanda muke kansulin wannan, daga ta kira ta ce kaji abin da ke faruwa. Daga nan aka haɗa ta da baban, sannan aka san mami ake ciki. Ka duba fa soyayya ce ta saka tana ganin babanta makiyinta ne hana ta, shi kuma baban ya samu labari amma bai iya fitowa ya gaya ma yarinyar cewa ga dalilin ba, kawai ba za ki aure shi ba,
shi ma ya gaza.
Saboda haka abu ne bayanin nan fabarin gaya maka bayani yana wallahi, idan yarka kana da kusanci da ita tana abubuwan da suke bukata, misali karka jira namiji wani gardi sai ya kawo yarka shawarma a matsayin ka na uba, ka siyo shawarma ka kawo gida san da ka samu dan abin hannunka. Yar alewa nan dai kyautar nan da ake a'a babu, iyaye su kallo wannan abin, me yake jin halin kalin yaran nan ne, kyauta ce fa kyautatawa ce a waje, ita samarin suke amfani da ita wurin jan su a lalata su a yi wani abu. Saboda haka idan mutum shi ma ya zagi ya kokari dan abin da su ma ya zagewa suke samarin, yawanci ai ba kuɗin da su ba, so kai ma uba shi sa nace a dauki abin ibada kuma yaki ne sosai a wannan zamanin, ba wai ka je kana daga aiki ka gaji ƴaƴanka ba kamar da wasu suna ina da sauransu ba, a'a sai an zagi dan sai an wannan. Dan haka hukuma kuma ya kasance kamar da ake a sauran kasashe, a fara bujirwa kasashen musulunci da dama bayan da za a yi maka aure tukuna, sai ma hukuma da take bayar da wannan, misali anan ka ce hizba, sai ma an san cin wai me salarin ka ne aikin ka na kake samu tukuna. Idan kana da wannan, idan ka zo za ka ƙara aure sai an ƙara bi a ji cewa shin salarin ka zai ishe ka na ƙarin aure ko ku a'aya
ko harkar da take.
Sannan alƙalai da shari'o'i su taimakawa matan da ake cin zarafin su da zaluntar su wurin suna neman haƙƙin arba'in nan, amma saboda talakawa ne ai yawanci baran gaya maka zaluncin da wasu mazan suke wa matan saboda kawai ayyan talakawa ne, ba su da ƙarfi, an san in ma na saki ki ba wanda zai tsaya miki, wata ma za a gaya mata duk abin da za ki je ki, saboda ya san talaka ce iyayen ta wataƙila sun rasu sauransu. So dole irin waɗannan bu fito malamai a fito a ji hankalin mutane, mu gaya wa kanmu gaskiya, in ba haka ba kwa kashe mutane yanzu aka fara, na rantse ma da girman Allah. Ko ita wannan da ake magana da ake so a haɗa labarinta da wannan ita sanda da ita wannan, ai gaba ɗaya na yin daban ne, ita ma soyayyar da labarin da muka samu ai an yi soyayyar ne da kuma aka jone kamar da Barisa ya faɗa, wannan soyayya sai canza kamar da na bada labari a baya, abubuwan soyayya kafin a shiga gidan aure suna iya canzawa bayan an shiga gidan aure.
Barista, gashi mun yi magana akan laifi da hukunci da abin da ka iya biyo baya da sauransu da darussa, da zuke ce mana tura ce ta kai bango, me shawara ke ga watakila mata tunda kullun kina hulɗa da su ki kwato musu haƙi a kotu ko ki je sulhu ko wani abu ne kamar haka?
Ni shawara gaskiya hukuma zan ba, saboda abubuwan buɗa su za a yi diddin abokin magana ta ya dan bubbuɗe wasu. Ka tsinci kanka a wajen miji babu daɗi, babu kaza. ‘Ya’yan kuma dan ya so ya muzanta maka sai ya kore su, ya ce ma shi ba ‘ya’yansa ba ne. Ka zo gida an ce ka tafi ka ba da wuri, ka rasa wanda zai tsaya ya taya ka wannan yaƙin, ya saurare ka ma ka dan faɗa ka huce zuciyarka. To ina za ka shiga? Shi sa ni jan kunne na gaskiya hukuma zanwa. Ba tun yau ake kiran nan ba hukuma ta shigo ta yi dumu-dumu. Ba wai magana ce ta ai dokayya za a yi aure a sauƙaƙa shi ba. Sauƙaƙa aure ba shi ne riƙon aure ba. Riƙon auren yanzu idan an yi shi ba a zauna ba, menene makomar product ɗin auren nan, ‘ya’yan da aka gina da ita matan nan da aka aura? Ayi dokar da za ta kula da waɗannan. In an zo rabuwa ba wanda zai ce ka zauna da miji dole, ba wanda zai ce ka zauna da mata dole.
To a gaida malamai. Nan kuma za mu ji sa'aya akan wannan batu da fatar muƙalar ta taimaka wajen inganta harkokin aure da zamantakewa tsakanin ma'aurata. Sai kuma mako na gaba mu haska fitila kan tubalin aure da nufin ganin yadda foundation da ake kafawa ka iya taimakawa wajen nasarar aure da zaman gida. Yanzu a madadin barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha Muhammad Dandume, sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsa duka. Alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin gaba ɗayansa da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza ba yi mu.
To madalla, a gaida alheri. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Waɗansu 'yan Najeriya guda takwas suna fuskantar tuhuma bisa zarginsu da damfara da ɓadda sawun kuɗi ƙarƙashin wata ƙungiya da ke da cibiya a birnin Cape Town, Afirka ta Kudu, bisa ga cewar ma'aikatar shari'a Amurka jiya Laraba. Mutanen da suka haɗa baki suna amfani ne da hanyoyin sada zumunta ta dandalin neman masoya ta hanyar sadarwar intanet da amfani da wayar na ɗan muryoyi ta yanar gizo da lambar wayoyi da ake magana ba tare da an san daga inda ake kira ba. Suna damfarar mutane a Amurka da waɗansu sunayen ƙage. Hukumomin Amurka sun ba da izinin yin wani zagayen rigakafi domin ƙara ƙarfin rigakafin corona ga Amurkawa da suka karɓi nau'in rigakafin Moderna ko kuma Johnson & Johnson. Sun kuma bayyana jiya Laraba cewa dukan wanda ya cancanci ƙarin rigakafin zai iya karɓan kowane nau'in rigakafi ba sai wanda ya karɓa tun farko ba. Wani taro da Rasha ta karɓi bakunci jiya Laraba ya yi kira ga ƙungiyar Taliban da ta dama da kowa a gwamnatinta, ya kuma kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira taron gudunmuwa ba da ɓata lokaci ba domin shawo kan matsalolin ayyukan jin ƙai da al'ummar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ke fuskanta.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kaimu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo sa abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdi da ta na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa sautin, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.